This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata 6 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hawwa ba makanin labarai.
To Sarfi mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ta zabi gwamnatin Minnesota Tim Walz a matsayin wanda zai mata mataimaki. Yan sandan Najeriya sun ce sun kawo masu zanga-zangar matsi kuncin rayuwa da yunwa su sama da 90 dauke da tutar kasar Rasha. An sako tsoho Prime Minister Bangladesh mai ra'ayin riƙau Khalida Zia daga daurin talalar da aka yi mata.
To Allah ya kyauta. Kanin labaran duniyan kenan. A cikin shirin za a ji cewa yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga fadin Najeriya, masana na ba da shawarar ganin cewa lalata kadarin al'umma ba zai haifar da da mai ido ba.
Amma da ita zanga-zanga ta barnar dukiyan al'umma a lalata mana abubuwa da suke arewa na walwala da jin daɗin rayuwa, wai mu ga kaman ko a ƙarshen za mu yi riba da wannan, wallahi ƙarya ne.
A nan Amurka kuwa, ƴar takarar neman shugabancin ƙasar ƙashin jam'iyyar Democratic mai mulki ta zaɓa abokin takararta a matsayin mataimaki. Muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa duka sai mun fara da shin kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammaci. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Rahotanni daga kafafen sadarwa Amurka sun ce mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta zaɓi gwamnatin Minnesota Tim Walz a matsayin wanda zai mata mataimaki a yakin neman zaɓe na takarar shugabancin ƙasa tsakaninta da tsohon shugaba Donald Trump a zaben watan Nuwamba. A wani lokaci nan gaba a yau ake sa ran fitar da sanarwa a hukumance gabanin gangamin yakin neman zaɓe da ke tafi a Philadelphia da zai baje kolin tikitin jam'iyyar ta Democrat. An da ya shirya biyo baya da zagayawa jihohi da za su taka muhimmiyar rawa wajen zama manuniya ga wanda zai lashe zaben na watan Nuwamba, inda jirgin yakin neman zaben na Harris zai yada zango a jihohin Wisconsin, Michigan, Arizona da Nevada. Trump dai ya bayyana sunan J.D. Vance a matsayin mataimakin shi a takarar a yayin babban taron fidda ɗan takara na jam'iyyar Republican da ya gudana a watan jiya. A ranar Talata nan, 'yan sandan Najeriya suka ce sun kama masu zanga-zangar matsi kuncin rayuwa da yunwa su sama da 90 ɗauke da tutar ƙasar Rasha. Dubban mutane ne dai suka fito zanga-zanga kan nuna rashin jin daɗinsu game da tsare-tsaren gwamnati da matsanancin tsadar rayuwa a makon jiya, inda ƙasar ta Afirka mafi yawan al'umma ke fama da mummunan matsalar tattalin arziki. Ba a dai kwashe da mara ba a wasu sassan ƙasar sakamakon arangama da jami'an tsaro. A jiya Litinin, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun fita kan tituna a jihohin arewacin ƙasar da suka haɗa da Kaduna, Katsina, Kano da tsakiyar Plateau. Wasu 'yan jarida da shaidun gani da ido sun ga wasu masu zanga-zanga ɗauke da tutar ƙasar Rasha, wani abu da ofishin jakadancin Rasha ya nisantar da kanshi da wannan lamari. An sako tsoho Prime Minister Bangladesh mai ra'ayin riƙau Khalida Zia daga ɗaurin talala da aka yi mata na tsawon shekaru, bayan da masu zanga-zanga suka iza ƙiyar babbar abokiyar gabarta Premier Sheikh Hasina lokacin da suka yi daren mikiya a fadarta. Matsanancin kishin da ke tsakanin matan biyu da ya kullu a jini ya kuma dabu a kurkuku ya shata layi a siyasance a kasar mai yawan musulmi na tsawon gwamman shekaru. An ɗaura Zia mai shekaru 78 a gidan kaso a shekarar 2018 ƙarƙashin mulkin Hasina. A ranar Litinin ɗin nan aka tsige Hasina mai shekaru 76 daga kan mulki bayan wani gagarumin bore, inda shugaban sojin ƙasar ya bayyana cewa sojoji za su naɗa gwamnatin riƙon ƙarya. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Hawwa za ta sake da mana da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, yayin da zanga-zangan neman gwamnati ka ƙarshen tsadar rayuwa ta ƙara rikidewa zuwa wani abu na daban musamman a jihohin Arewa har ya kai ga ɗaukan matakan sanya doka hana zirga-zirga a Kano, Kaduna da Filato. Masu faɗa a jihar Arewacin Najeriya sun kira ga matasa da su guji aikata ɓarnar da za ta kai wato za ta ƙara mai da yankin baya tare da cewa takardun gwamnati da na al'umma ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Daga Abuja, wakilin Halima Abdurrauf ta aiko mana da wannan rahoton.
Zanga-zangar lumanar wacce aka fara a ranar 1 ga watan Agustan nan da muke ciki da ya sauya saloni daga yini na biyu a jihohin Kano, Kaduna, Borno da Niger, inda wasu gungun matasa suka fara afkawa ma'aikatan gwamnati da shagunan 'yan kasuwa da basu ji basu gani ba. Lamarin da ya ƙara muni a yini na biyar har ya kai ga sanya dokar hana zirga-zirga a jihohin Kaduna da Filato. Ababen da suka fi sanya fargaba a zakatan wasu 'yan kasa da ma jami'an gwamnati sune yadda masu zanga-zangar suka faffasa shaguna, afkawa wasu jami'an tsaro, bayan daga tutar kasar Rasha tare da ambaton neman shugaba Putin ya kawo musu dauki. Tun dai wasu 'yan kasa suka fara tofa albarkacin bakin su akan batun, inda mai sharhi akan al'amuran yau da kullun yace:
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. Na farko dai zan fara da maganan tutar Rasha. Kowa yana da ra'ayin shi da zai bayyana. Wasu da yawa suna ganin kai ana dagawa ne basu san ma me dalilin da yasa ake dagawa ba. Saboda haka ni wannan ba ma zan dauke shi da wani muhimmanci ba, kuma ban tunanin kowa ma ya dauke shi da wani muhimmanci ba, saboda abu ne da ba zai yi ba. Na biyu kuma maganan sojoji su da suka ɗauki mulki, ra'ayinsu ne in sun ga cewa sun gaji da mulkin farar hula suna tunanin soja ne za su kawo musu sauki. Falillahi alhamdu, Allah ya sa shi ne mafi alheri. Mu yanzu mafita kawai muke nema kan sauƙin rayuwa. Na uku kuma ina jawo hankalin matasa a ci gaba da zanga-zanga na lumana, don ba zan ce a daina zanga-zangan nan ba, saboda shugaban ƙasa bai faɗa abin da zai sa a daina zanga-zangan nan ba. Mabiya kuma a sa kishin ƙasa, a sa tsoron Allah a cikin zuciya, a taimaka ma talaka, a yi adalci a cikin mulki.
Sai dai shugaban ƙungiyar One Najeriya Mirajin tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun haɗa kai wajen neman ci gaba su zama tsuntsiya ɗaya madaurin ki ɗaya, ya bayyana cewa:
Sunana Muhammad Salih Hassan. Wannan zanga-zanga da aka shiga yau ana neman rana na 6, sannan kuma maimakon wannan zanga-zanga cikin lumana an shiga ana fasa shagunan mutane, ana kwashe dukiyoyi, ana barna. To wannan al'amari a arewacin mu na Najeriya a halin da muke ciki yanzu ba zai haifar mana ɗa mai ido ba. Ina roƙon ku matasa, ku ne yau ɗinmu, ku ne garkuwan al'umma, ku ne gobenmu. Kuma idan kuka yi kyau, yau ɗinmu ta yi kyau, gobenmu kuma ta yi kyau. Saboda haka ina kira ga cewa don Allah da Annabi ku daina wannan barna da kuke yi. Komai aka yi cikin tsanaki ya fi kyau. Waɗanda suka shirya wannan zanga-zangan sun shirya shi ne domin a yi shi cikin lumana, a gaya wa gwamnati halin da ake ciki, kuma a buƙace su da su ɗau mataki a kai. Kamar yanzu musamman Kano da aka tafi aka faffasa wannan gini na NCC wanda aka yi shi musamman na koyar da ku sana'o'i na dogaro da kyau, ai mun yi wa kanmu ne, ba wai mun yi wa gwamnati barna ba ne.
Shi ma tsohon kwamishinan yaɗa labarai da tsare-tsare na jihar Adamawa, Alhaji Ahmad Sajo, ya ce abin da ke faruwa a jihohin Arewa abin bakin ciki ne.
Alal haƙiƙa abin nan da yake faruwa a jihohinmu na Arewa abin bakin ciki ne matuƙa, kuma na tashin hankali ne gare mu. Domin a ce matasanmu su fito maimakon jummar da aka yi wai za a yi zanga-zangar lumana, a maida ita zanga-zanga ta ɓarnar dukiyan al'umma, a lalata mana abubuwa da suke Arewa na walwala da jin daɗin rayuwa, wai mu ga kaman ko a ƙarshen za mu yi riba da wannan. Wallahi ƙarya ne. Ya kamata mu yi tunani idan ƙura ta lafa aka koma, maimakon a yi amfani da dukiyar gwamnati a yi mana ayyuka wadda zai kai mu gaba, za a sake ɗauka dukiyar nan ne a je wajen gyaran wannan barna. So kaga mun samu koma baya. Ita hukuma ina kira gare ta lallai ta ɗauki matakai tsatsaura, a gano su wa suke ingiza wannan abin. In waɗanda za a iya tattaunawa da su ne a tattauna da su. Tunda abin ya jibinci harka ta sabawa doka, to ya kamata a ɗauki mataki ka a bar wannan abin ya ɗore, saboda zai cutar da mu a Arewa.
A kusan duk lokacin da aka samu matsalolin matsin tattalin arziki da suka kai ga gudanar da zanga-zanga a Arewa, ba a wanyewa lafiya, inda a shekarun baya ma an yi zanga-zangar da suka yi sanadin kashe-kashe da lalata dukiyoyin al'umma. Lamarin da masana suke cewa kamata a yi masu ruwa da tsaki a arewacin Najeriya su sake nazari don neman mafita mai ɗorewa ga yaƙi da ɗabi'ar mayar da zanga-zanga zuwa rikici da ke jawo koma baya ga yankin. Halima Abdurrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halimatu. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga hawata damar da kashi na biyu na labaran duniya.
A yau Talata dakarun Isra'ila sun kai hari ta sama a kudancin Lebanon da ya halaka mutane hudu cewar jami'an kiwon lafiyar kasar ta Lebanon. Sojojin Isra'ila sun ce hare-haren ta sama da aka kai a yankin Nabatie sun kaikaci mayakan Hezbollah ne, inda a yau Talata ta ce ta kaddamar da wani harin jirgi mara matuki akan Isra'ila. Hare-haren dai su ne na baya-bayan nan a fadan da ya tsallaka iyakoki tsakanin Isra'ila da Hezbollah da ya kara kamari da yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin zirin Gaza da ke zuwa a daidai lokacin da al'ummar duniya ke faɗi tashin ganin an kaucewa yaduwar rikici a yankin. Wannan damuwar ta yi kamari ne a makon jiya da wani hari da Isra'ila ta kai da ya kashe wani kwamandan Hezbollah a Beirut da ma wani harin da ya halaka jagoran siyasar Hamas a birnin Tehran, harin da Iran da Hamas suka dora alhakin shi akan Isra'ila. A ranar Talatan nan jami'an Ukraine suka ce dakarun Rasha sun kai wasu hare-hare ta sama a wasu sassa daban-daban na kasar ta Ukraine da ya hada da harin makami mai linzami kan birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar. Magajin garin Kharkiv Ihor Tarakhov ya faɗa ta kafar sadarwar Telegram cewa harin ya lalata wani karamin asibiti yayin da hukumomi ke kokarin tantance bayanai akan waɗanda suka jikata ko suka rasa ransu daga harin. Gwamnan yankin na Kharkiv Ole Sinakhov ya ce akwai yiwuwar mutane na nan makale a ƙarƙashin barakuzan gini. Gwamnan yankin da na Dnipropetrovsk na ƙasar ta Ukraine Serhiy Larsak shi ma ya faɗa ta kafar Telegram cewa Rasha ta kai hari da jirage marasa matuƙi kan birnin Nikopol a ran Talatan nan da ya haifar da tashin gobara a wurare da dama duk da dai an yi nasarar rashin samun wanda ya jikkata.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris kuma mai neman zama ɗaya takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa ta zaɓi gwamnan jihar Minnesota Tim Walz a matsayin mataimakinta a yakin neman zaɓanta da tsohon shugaban kasar Donald Trump a zaɓen shugaban kasa da za a yi a watan Nuwamba. Kan haka ne na tuntuɓi ɗan Najeriya mazaunin jihar Minnesota Professor Samuel Zalanga, inda na fara tambaya sa wani tasiri Tim Walz ke da shi a siyasance ga jam'iyyar Democrat.
Akwai tasirori da yawa kuma wani abin ya bani farin ciki sosai tunda na zo America wajen shekara 30 da wani abu ina zama a jihar Minnesota ne, to amma babban abubuwa da za a iya faɗa a kansa shine ya yi aikin koyarwa da malamin makaranta ne wanda in ka yi malamin makaranta sau da yawa za ka koyi yadda za ka kula da rayuwar jama'a domin kana da ɗalibai wani jama'a sosai-sosai.
To Farfesa, wannan abubuwan da ka zami ta yaya kake ganin zaɓinsa zai ƙara farin jini, wato Kamala farin jini ta samu karɓuwa ko kuma ta samu a zaɓe ta Amurka?
Mutum ne mai son haɗin kai wanda mutane kuma za su ɗauke shi da muhimmanci domin yanzu ana ƙasan akwai rashin haɗin kai da yawa. Abin da nake nufi da rashin haɗin kai shi ne ko da yake akwai bambancin ra'ayin siyasa bai kamata mutane su dinga kaman su zama kaman suna yaƙi da ƴan uwansu ba. To amma akwai wani abin da nake son jawo hankalin jama'a. Misali yanzu da jima wannan na karanta akan cewa gwamnan jihar Pennsylvania wanda dama ake zato shi ma yana ɗaya daga cikin wanda da za a iya zaɓa. Yanzu na ga yawan magana wanda ban ji daɗinsa ba akan cewa yana cewa wai shi ba a yanzu zaɓe shi ba domin shi bai hude ne, an zaɓi wannan don shi bai hude ne. To irin wannan magana ban ji daɗinsa ba kuma ina tsoro akan cewa ko zai ci gaba da irin wannan magana, kuma ya bani mamaki akan cewa ko da yake kana son abu amma idan baka samu ba sai ka rungume kadara kurin ka ce to an ba da wani ba wani.
To Farfesa, kana ganin hakan zai katar naki a jam'iyyar Democrat kenan kasancewar wanda ba a zaɓa ba ya fito yana cewa gashi-gashi?
Eto mutum ya ce wai don shi bai hude ba ne abin ya ɗan bani mamaki sosai-sosai-sosai, kuma akwai wasu mutane ba wa wanda za su iya sauraronsa. To amma kuma mutum mai zurfin tunani zai iya nuna cewa duk wani mutum wanda yake neman babban mukami kamar wannan a ce wai don ba a zaɓe shi ba kullum ya je da kansa, da amma wasu ne suka faɗa, amma shi da kansa ya je yana cewa ai ba zaɓe ne ba don ni bai gudu ne ko wani abin nan, zai hannuna kamar mutum ne wanda shi ya damu da kansa kurun bai damu da wani ba, wanda kuma ban tsammani mutane za su ji daɗin wannan ba, amma akwai wasu mutane wanda za su yi ƙoƙari, kamar misali mutanen da suke wancan jam'iyya ɗin za su yi ƙoƙari su ci gaba da faɗan tsofan su ci gaba da baza maganan da ya faɗa.
To,
ya nuna kaman cewa ita Kamala Harris ba ta son Yahudawa.
To, Farfesa, mun gode ƙwarai da gaske da wannan sharhi naka.
A gode ne ma.
To, madalla, wannan shirin zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka a nan Washington DC a wajen muna cewa ƙarfe 11:15. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar
cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Karma wanda baya shi ne ta da mu, sandare na arzikin mu shi ne uwa uwa.
A watan Janairun wannan shekara aka fara sayar da sabon nau'in irin masara mai suna Taylor Mills a Najeriya, domin ya taimakawa manoma samun amfanin gona mai yawa da kuma kare su yin asara. Masana sun ce sabon nau'in masarar ba shi da illa, kuma yana jurewa fari da kuma kwari. A cikin shirin na wannan makon, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da Farfesa Raju Adamu da cibiyar binciken aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Samar Zaria, wanda ya ƙarin bayani kan nau'in masara na Taylor Mills.
Wannan masara ta Taylor wani cigaba ne na zamani da ya zo a kan aikin gona, musamman akan masara. Masaran da muke nomawa a Najeriya yawanci ba sa jurewa fari da kwari. To, binciken zamani da cigaban kimiyya ya kawo cewa duniya ana yin masara mai ingantacce wanda zai kare kanta daga cututtuka, musamman kwari da rashin ruwa. To, bincikenmu da kungiyar African Agriculture Foundation ta duniya da ke Kenya da Jami'ar Afirka ta Kudu muka yi bincike, muka ce to irin iri za mu iya kawowa mu hada da nawan Najeriya a yi auren su don a samu ingantaccen iri wanda zai iya jure mu shi ma wannan kwaron da rashin ruwa. To, sai muka fara bincike a 2019 kenan, muka fara 2019 muka fara wannan bincike, yau shekara biyar kenan. To, mun yi bincike a wurare da Asamaru da kuma wurare guda 12 da ke kasan nan. Mun kai shi daga farko muka fara a Samaru a research station din mu kenan, wato a cibiyarmu, sannan muka je wasu wurare a Kano da Jigawa. Sannan binciken ya nuna cewa akwai irin ruwa 16 da muka fara da su masu aure. Cikin wannan sai muka dauki guda 8 muka zabe su muka kai wurin da manoma za su noma, saboda su sun funu duri mafarin da kuma kwarin. Muka shekara biyu muna nomawa, manoma suka zabo wannan guda 4, suka ce wannan guda 4 din su ne za a iya kaiwa gwamnatin Najeriya a ce da Allah a yada irin su. Mun ga suna da saurin yi kwana 110 zuwa 110, suna ba da ton har ton 9, wato buhu 90 a hekta daya, kuma suna jure ma kwarin nan guda 2, wato tsutsar da ke cinye kara da kuma take cinye ganye, wato fall armyworm da stem borer, da kuma tana jure ma fari. To, ga amfanin masara ce laki na. To, sai cibiyar bincike ta Samaru ta rubuta ga wannan tarayya, aka yi taron kasa ga baki daya, aka bincika takardun da muka kawo, aka yi mana tambayoyi, suka ga musu cewa wannan masara eh gaskiya ta fi wanda suke yi ake siyarwa, ya kamata manoman Najeriya su noma ta. Shi yasa ga wannan tarayya cikin watan daya ta yadda cibiyar bincike ta sayar da wannan iri ga manoma. To, shine muka fara aikin irin, muka fara sayar da irin a cikin watan 5-6. Yanzu manoma da yawa sun sai irin a arewa musamman ana nomawa.
Ko kenan kuka kago wannan iri da kanku?
Eh, bincike ne da haɗin gwiwa ai samu kawo wannan irin.
A wannan ƙasa aka kago irin Taylor Mills?
Eh, da akwai irin ruwa na Taylor na Najeriya da kuma akwai wanda aka samu daga Kenya, aka haɗa su aka auren su, shine samu wannan iri na Taylor, ba duk irin na Najeriya.
Menene bambancin Taylor Mills da irin masarar da muka sani?
Bambancin su ɗaya ne, tana yi da wuri cikin kwana 100 zuwa 110. Na biyu, babban bambanci shine wannan irin Taylor yana jurewa, abin da ke resistant da turanci, shine yana bijirewa kwarin nan suke ma masara illa, suke hana ta yadu ta abin kirki. Amma irin telamis saboda da ka inganta shi da kimiya, kwarin nan ba sa mishi banna. To na bambanci kenan. Na uku, yana jure ma fari. Yafi wannan irin roma na masara da ake sayarwa yanzu. To kaga wannan guda biyun nan da aka samu wannan bambanci, shine bambancin tsakanin tela da kuma sauran irin ruwan da ake sayarwa.
To in aka nome telamis, ana samun yawan masara amfani fiye da wanda muke da ita da?
Haka ne, mun ciki ya nuna. Manoma sun tabbatar mana a gonakinsu sun kawo irin ruwan da suke nasu na gargajiya da kuma irin ruwan da ake sayarwa zamani da kuma na tela. Ya nuna cewa irin tela ana iya samun buhu 90, irin hybrid da ake sayarwa na kamfanonin nan ana samun buhu 60, nan manoma ana samun buhu 30-35. Kin ga, ya nuna cewa irin tela nan saboda juri ma farin nan da kuma kwarin da suke marige mata karkashi da yado ya rayi da kyau, ya nuna cewa tela tana da bambanci kuma tana samu fiye da wannan ida, kuma bambanci kaman buhu 30 tsakanin tela da wanda ba tela ba.
A kowace hekta ko
a kowace hekta? Kowace hekta. Hekta shine fili mai mita 100 ba mita 100. Shine hekta daya. Mita 10,000. 10,000 mita square shine 1 hekta. To a 1 hekta ana samun buhu 90. Ya ce la, amma wancan ana samun buhu 60. Ka dage kenan. Ka sa taki akan lokacin da ya kamata, ka yi noma, ka cire ciyawa, za ka samu buhu 90.
To ina batun zarge-zarge da ake cewa wannan nau'i na masara yana da illa, wasu ma na cewa zai iya kawo kansa ko zai hana iya haihuwa, ko in aka shuka shi a gona ba abin da za a iya sake shukawa sai shi. Ina gasken wannan?
Wannan ƙarya ne. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ba za ta taɓa yarda a shigo da ko a yi wani binciken da zai kashe amfanin gona kawai ƙasa-ƙasanmu ba, ko ya kawo cututtuka. Telamis da irin ruwansu an noma su a ƙasashen Amurka, Brazil, Japan da Argentina fiye da shekara 20 wajen zama muke farawa. Amerika da sauran wurare suna noma irin wannan irin ruwan. So ƙarya ne ba wannan. Binciken da ma'aikatar bincike ta yi da NBMA na tona, National Biosafety Management Agencies, lokacin da muka fara binciken nan sun zo samaro sun ɗauki sample na iri da ƙasa, sun je sun binciken su ba mu sani ba ma, suka zo suka faɗa cewa wannan irin bai da matsala. Ma'aikatar Lafiya ta Najeriya su ma sun turo an yi wannan binciken. To wannan duk zargi ne na mutanen da ba su son cigaban ƙasa. Najeriya tana son irin telamis saboda me? Zai rage mana amfani da maganin kashe ƙwari da sauransu. Wannan zargin da suke mutane wanda ba su cikin ba san ma me masarar ba. Ƙasashen duniya da yawa sun ci gaba saboda me? Suna amfani da ingantattun fasaha na zamani wanda aka tabbatar suna da inganci ba su da matsala. Kuma Najeriya ta karɓa, shine aka samu wannan telamis. Kafin wannan akwai wake da cibiyarmu ta samu ruwa na kira PBR coffee, wato sanfi 20T, shi ma yana jure ma kwari kamar kwaran nan da ke sa tsutsutsin take bata kwasuwar wake. Bincike shekara 4 da suka wuce, gwamnatin Najeriya ta ce a siyar, kuma manoma suna cin shi, ana noma, ana alal da shi, ana abubuwa da shi, ba matsala. Haka ma wannan masara.
To wanda masara da kake cewa kwari ba za su dame shi ba, ba za su iya ci ba, kuma ruwa ma ba zai masa lahani ba, kenan za a iya noma wannan masarar daga January zuwa December?
Ana iya noma ta cikin shekara, ana iya noma ta sau uku a shekara, saboda tana wata uku kafin a girbe. Ita wannan masaran ba ta da matsala, ana noma ta throughout shekara. Allah ya da mun yi wannan binciken, lokacin da muka fara bincike a Zaria muna da ban ruwa na drip a research ɗinmu, mun shuka ta cikin watan 11, muka girbe ta cikin watan 2 na sabon shekara, muka ƙara yin wata daga watan 3 zuwa watan 6, sannan cikin damuna kuma muka ƙara shukawa. So ana iya noma ta cikin shekara.
Masu sauraro, a nan za mu da saya cikin wannan shirin namu. Da Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin Farfesa Rabiu Adamu da cibiyar binciken aikin gona ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Samar Zaria, da wakilin Yamma Abuja Madina Dauda, sai kuma Fiona Wamai da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla, a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe, muka muku ra'ayoyi da kuma sauraro, aiko mana ta email.
A yau za mu fara da saƙon Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa.
Matakin da masu zanga-zanga suka ɗauka na ɗaga tutar ƙasar Rasha yayin yin zanga-zanga hakan abin tur da alwadai ne, domin ƙasar Rasha ba za ta iya kawo wa Najeriya sauƙin rayuwa ba, duba ga yadda ƙasashen Sahel kamar Nijar da Mali da Burkina Faso har yanzu ba su rabu da matsalar tsaro da tsadar rayuwa ba. Sako na gaba ra'ayinka ne Umar Ari Abadan daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga hukumomin da ke kula da bangaren sadarwa na garin Difa a jamhuriyar Nijar. Ya kamata su gyara mana network a garin namu na Difa, musamman ma na Airtel. Wannan abun kunya ne a ce babban birni kamar garin Difa. Muna fama da matsalar network a kullum. Allah dai ya kyauta. Shi kuma wannan sakon haɗin gwiwa ne daga Sunusi Madattai da Magaram, da Isuhu Makeri Madattai, da Iliyasu Yakubu Digawa, da Yakubu Mai Aski Badaraka, ya ce, Salam VOA Hausa, a wannan lokacin na damuna a wasu ƙasashenmu na Afirka, musamman ma Najeriya da Nijar, inda al'umma suke fama da zazzabin cizon sauro a birane da karkara. Muna kira ga al'umma musamman 'yan uwanmu talakawa da cewa ya kamata mu rinka amfani da sange, wato gidan sauro, ta hanyar ɗaurawa da kuma shigar su mu da iyalanmu, domin yana daga cikin manyan makamai mafi sauki na yaƙar ta'addancin cizon sauro. Da fatan Allah ya ƙara mana lafiya. Saƙon Babangida Abuba Fajewa daga ƙaramar hukumar ta kai ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Haƙiƙanin gaskiya indai da haka za a ci gaba da zanga-zanga da jami'an tsaro da kuma al'ummar Najeriya, maganar gaskiya akwai matsala, domin ko kowa ya sauka daga kan tsarin da yake kai. Ba inda aka ce mai zanga-zanga ya fasa shagunan mutane, sannan kuma ba inda aka ce jami'an tsaro su rinka farma masu zanga-zanga. Da za a ɗau matakin gyara kan wannan lamarin, domin kuwa ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya. Amin. To, mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Mu kuwa za mu karanto gwargwado abin da ya sauwaka.
To, madalla, kafin mu ƙarƙare shirin ga hawata da mana da labarai, amma wannan karan a takaice.
To, Sarfila, takaice rahotanni daga kafafen sadarwar Amurka ne suka ce mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta zaɓi gwamnan Minnesota Tim Walz a matsayin wanda zai yi mata mataimaki a yakin neman zaɓenta na takarar shugabancin ƙasar da za su gwabza tsakaninta da tsohon shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a watan Nuwamba da ke tafe. A ranar Talatana, 'yan sandan Najeriya suka ce sun kama masu zanga-zangar matsi da kuncin rayuwa da yunwa su sama da 90 dauke da tutar ƙasar Rasha. Dubban mutane ne dai suka fito zanga-zanga akan nuna rashin jin daɗinsu game da tsare-tsaren gwamnati da matsanancin tsadar rayuwa a makon jiya, inda ƙasar ta Afirka mafi yawan al'umma ke fama da mummunan matsalar tattalin arziki. Ba a dai kwashe da mara ba a wasu sassan ƙasar sakamakon arangama da jami'an tsaro. An sako tsohuwar Firaministan Bangladesh mai ra'ayin riƙau Khalida Zia daga ɗaurin talalar da aka yi mata na tsawon shekaru, bayan da masu zanga-zanga suka iza iya babbar abokiyar gabarta Premier Sheikh Hasina lokacin da suka yi daren mikiya a fadarta. Matsanancin kishi da ke tsakanin matan biyu da ya ƙullu a jini ya kuma daɓu a kurkuku ya shata layi a siyasance a ƙasar mai yawan musulmi na tsawon gwamman shekaru. A yau Talata, dakarun Isra'ila suka kai hari ta sama a kudancin Lebanon da ya halaka mutane hudu, cewar jami'an kiwon lafiya ƙasar ta Lebanon. Sojojin Isra'ila sun ce hare-haren ta sama da aka kai an kai ne a yankin Nabati, kuma sun kaikaci mayakan Hezbollah ne, inda a yau Talatan ta ce ta kaddamar da wani harin jirgi mara matuki akan Isra'ila. A ran Talatan nan, jami'an Ukraine suka ce dakarun Rasha sun kai wasu hare-hare ta sama a sassa daban-daban na ƙasar ta Ukraine, da ya hada da harin makami mai linzami kan birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar.
Madalla, masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima dare za mu sake dawa da wani shirin idan Allah ya yarda, har ma da buɗe layukan waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shirye, sai a zirshafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu amadadin Hawwa Sharif taimaka shirin ya zo gare ku, sai Fiona Umaye nan Dudu wadda ta haɗa tare da bada umarni, har ma da injiniyar Matayo Tian Wang daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa ga shirin yau da gobe, nan tafi. Assalamu alaikum.